biyo bayan lugudan wuta da sojojin kawancan yankin Tafkin Chadi ke ci gaba da yi wa mayakan Boko Haram da IS a wannan ziri. Hakan na ci gaba da ƙara farraka kan ƴan ƙungiyar.
We conduct many operation, offensive operation.
Commander Runduna Tadaya, Nada Kalin Kasashen Tafkin Chadin kenan, Brigadier General Buba da Bekri ke min karin bayani. Wurin tunkara ƴan ta'addan a wannan shiya.
We conducted a new operation here on the north of Wulgu.
Gabanin wannan sabon yunkuri dai, dama can akwai baraka ta cikin gida tsakanin ƴan Boko Haram din Yesu. Kamar yadda wannan tsohon komanda na kungiyar ke min karin bayani a wani zaren aiki da na kai a Tafkin Chadin ƴan kwanakin nan.
Yaƙi na da ne na yaƙin kandiga, na yaƙin mubi, na yaƙin fulka.
Ai an ce da akwai ɗan saɓani tsakanin ƴan kungiyar Boko Haram su Yesu tsakanin ku kenan, gaskiya ne?
Gaskiya ne.
Kamar wani ɓangare da wani ɓangare ne?
Ɓangaren Mamanur da ɓangaren Shekau.
Me ne ya haɗa su?
Abin da ya haɗa su, da farko suna ganin Shekau ɗin ya bar hanyar addini. Su kuma sai suka ware suka fita. Da suka ware suka fita, shi ne aka kama yakin tsakani. Su ma idan suka je suka tabo su, za su kai hinan. Su ma na nan kuma za su kai hinan.
Su ɓangaren Mamanur suna ina?
Ɓangaren Mamanur suna Tangara.
Ta wani ɓangare kenan?
Ta ɓangaren Arewa da Chadi.
A ci gaba da rurura wannan rikici na cikin gida dai a halin yanzu. Ƙungiyar IS ta zartar da hukuncin kisa akan wasu manyan komandojinta a ranar sallah a zirin na yankin Tafkin Chadi, jim kaɗan bayan idar da sallar Idi a wani yanki mai suna Tudun Wulgo. Masu sharhi kan sha'anin tsaro ƴan asalin yankin Tafkin Chadin, irinsu Dr. Abubakar Muhammad Sani, na ci gaba da yin ƙarin haske akan abin da ya sababa zartar da hukuncin kisa da Boko Haram ɗin ta yi wa komandojinta.
Rundunar sojojin Tafkin Chadi, wato MNJTF, suna zuba musu wuta. Wannan ya sa yawanci daga cikinsu suna miƙa kaiwa sojoji, suna saranda don sun ga ba mu fita. Tsakaninsu akwai wanda su suna so su sulhu da gwamnati. To sauran kuma su ba su yarda da wannan ba. To sai suke ganin kaman wa'annan wanda aka kashe ranar sallah kaman sun munafice su. Na biyu kuma su wa'annan wanda aka kashe su daman su ne suka yi ruwa suka yi tsaki a tsige shi ɗan marigayi Muhammad Yusuf, wato Abu Musa Albarnawi. To yanzu dai wa'annan wanda suka ɗora ga murmurci su na hannun daman shi Albarnawi ɗin ne kuma kaman su suka juya wa'annan wanda aka kashe ɗin baya kaman sun gane cewa wa'annan ɗin sun munafice su ne.
To ko menene tasirin wannan dambarwa na Boko Haram ɗin a nan gaba? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Daga gidi za mu iya ganin ƙarin hare-hare ko saboda nuna iko ko kuma saboda aƙida ko kowane ɓangare, ɓangaren jama'atul ansunna da kuma ɓangaren wato daula islamiyya da ke Afirka ta yamma. Kuma wani abu mai muhimmanci wanda zai iya biyo baya ƙungiyar ta dare ga ƙananan ƙungiyoyi sun fito a ƙarƙashin ita uwar ƙungiyar. In aka samu komandoji wanda ba su yarda da wa'annan shugabannin biyu ba, to ana iya samun haka nan. Wa'yansu wurare mun ga haka nan kamar Mali da yankin Sahel gaba ɗaya, an ga yadda ƙungiyoyin dare aka samu ƙananan ƙungiyoyi har suka yawaita. A cikin haka ɗin ne za ka ga sun zafafa kai hare-hare a tsakaninsu, kuma wani lokaci yana tasiri a wurin irin hare-hare da suke kai ma ƙauyuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.